أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yaɗa labarai ta IKS Sunna TV, muna muku gaisuwa ta addinin Musulunci. Muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala tare da jinjinawa a gare shi da tsira da salati su tabbata ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, shugaban mutanen farko da na ƙarshe gaba ɗaya. Muna cikin darasinmu wanda kuka sani na haɗa na soshi. Muna tafiya da littafai guda biyu. Littafi na farko littafin Daf'u Ihamil Ittirabi an Ayatil Kitab na Ash-Sheikh Al-Allama Muhammad Al-Amin Ash-Shanqiti rahimahullahu wa rahimallahu jami'al muslimin, da kuma As'ilatul Qur'an al-Karim wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi rahimahullahu wa rahimallahu jami'al muslimin. Muna tafiya ne da littafai guda biyu. Duk wanda muka ga ya kawo wata aya daga cikin su, in ma wani bai kawo ta ba sai mu kawo ta, sai muka hada su. Domin tsarin muna iya muduki ko littafi mu karanta shi, amma sai muka ga hada su, dirasa ta muqarana tana taimakawa wajen ilimi. Duk lokacin da zaka yi karatu akan wata mas'ala, ko ta fiqhu, ko ta hadisi, ko ta tafsiri, ko wata aya, to ka diba littafai da dama, manhaji daban-daban, don ka iya gane ga inda wani yace kaza, ga inda wani bai ce kaza ba. Hadisi ka duba ka gani fuskoki daban-daban, in ya inganta ko bai inganta ba, da abinda malamai sun ka fada na al-jarh wa at-ta'dil, in akwai sabani ko ba sabani. Mas'ala ta fiqhu a cikin mazhaba guda akwai maganganu daban-daban, kaga wacce ce tafi karfi. A cikin kuma mazhabobi ka duba ka gani wacce magana tafi karfi, tare da sanin dalilai usul na ulum, usulut tafsir, da usulul hadith, da usulul fiqh, da usulul lugha, dan saboda ka samu ilimi ingantacce. To, a darasinmu na 33 muka tsaya, yanzu zamu tashi a darasi na 34 da yarda Allah subhanahu wa ta'ala. Zamu tashi ne a cikin littafin As'ilatul Qur'an al-Karim wa ajwibatuha, a mas'ala ta 119 a shafi na 51 a tabar da ke hannuna kenan, a cikin suratu Ali Imran a aya ta 144, wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala afa in mata aw qutila. Malam yace fa in qila, idan aka ce kaifa qala, ya Allah yace afa in mata, wato farkon ayar wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul, annabi Muhammad ba kun bane face manzo, wato manzanni sun shude gabanin sa. An gane ko wannan? Ko mu'tazila suna kafa wannan aya da wannan hujja cewa annabi Isa ya mutu tunda an ce manzanni sun shude gabanin sa. Shi ko annabi Isa sai ayi takhsisin sa da ayoyin da suka yi takhsisin sa cewa bai mutu ba. Kenan al-qadiyatul am wal khas ne, ba wai ayoyin sun ci karo da juna ba. Ina fata an fahimce ni. Da kuma ayat da take cewa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld, wa musanya wa namiji gabanin ka ba al-khuld, tabbata sai su ce to kenan annabi Isa ya shiga ciki. Sai a ce a shi annabi Isa makhsusun, na akwai ayoyin da sun ka fitar da shi da Khidr. Duk da yake shi Khidr wasu nasu shi kamar su Sheikh Muhammad Al-Amin Ash-Shanqiti suna ganin shi ma ya rasu, domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa ba a samun wata rai wadda za ta ce karɗari daga ranar da yake wannan magana, sai suka sanya Khidr a ciki. Wasu malamai kuma sun kai takhsisin sa. Ina fata an fahimce ni. To dan haka dai wannan shubha sai an yi hattara ita ɗaliban ilimi na cewa shi annabi Isa akwai ayoyin da sun kai takhsisin sa. Mun yi bayani a cikin suratu wato Ali Imran, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya, akan wannan mas'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Almuhimmu dai wannan aya ta sabka ne a yakin Uhud da aka yayata an kashe manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda yana daga cikin alharbun nafsiyya, domin yaki kala biyu ne. Ko a yake ka da makamin da ake gani kamar bindiga, kamar igwa, kamar makamin nukiliya, wato makamai masu ligzami kuma, ko kuma a yake ka a yake aqidarka. Wancan za a yake jikinka ne da ranka, wannan kuma za a yake hankalinka da tunaninka domin a batar da kai. To sai aka yi alharbun nafsiyya, wanda kowanne daga cikin su yana buƙatar bincike mai yawa. Yaƙe-yaƙen da aka yi duniya na makamai, da yaƙe-yaƙen da ake yi na duniya na ɓata addini ta fuskar kafafen yaɗa labarai, musamman a wannan zamani, da wancan lokaci kuma da ake yaya ta maganganu na ƙarya ta fuskar ko rubutu, ko kuma a tura wato wani ya je ya wani bayani. Don haka dai bincike ne mai yawa, ƴan uwa za su iya bincike akan wannan matsala, ko a wani zamani, ko akan wata shakhsiyya, ko akan wani addini, ko akan wani yanki. Wallahu ta'ala a'lam. Sai Allah ce to shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba kun bane face manzo, qad khalat min qablihi ar-rusul, manzanni sun shude gabanin sa, mun yi takhsisin annabi Isa, da kuma Khidr in mun ce annabi ne. afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum afa in mata shi in ya mutu afa in mata in ya mutu aw qutila ko aka kashe shi malam yace wa hal iqtasara ala qawlihi afa in mata shi me yasa ma ba a tsaya ba afa in mata in ya mutu an gane ko wa kana al qatlu yadkhulu fihi domin kisa in an kashe mutum ai mutuwa zai yi an gane ko kenan shi qutila yana shiga cikin mata fa innahu mautun domin shi ma kisa ai mutuwa ne ina fata an fahimce ni malam yace kulna zamu ce al qatlu kisa ko kashi wa in kana mautun duk da yake ya kasance mutuwa ne lakin idza utliqa al wato maitu al maitu fil arab idan laraba suka ce al maitu matacce kenan mutuwa kenan malam ya kamata ya ce al mautun ko kuma ni abban fahimta ba ko kuma tana yiwa tuntubin wato alqalami ne tunda na rubutu ne la yufhamu minhu al maqtul ba a fahimtar wanda anka kashi domin an ce al maitu mutun ya mutu ba a fahimta cewa kashe shi akai ko ku mutuwa yi falizalika atafa ahaduhuma ala al akhar shi yasa Allah ya kawo wannan ina fatan ana fahimta ta kenan wannan shine dalilin da yasa aka bambanta su a karkashin wannan aya in uwa musulmi kafin mu ci gaba da bayani akwai bayanai masu muhimmanci da ya kamata in kawo shi fi'ili na mata yana daga cikin fi'ilai waɗanda suke dauka siga guda uku mudari'in sa ana cewa mata ya matu ana cewa mata ya mitu ana cewa mata ya mutu shi yasa zaka ganin ya mutu wata kira sai a ce wala in muttum wata kira a ce wala in mittum to wancan ya mitu din shi yasa ake kawo shi ina fatan an fahimci wannan da kyau dan haka sabanin fatha da kasra da alaka ne da mudari'in sa duk da yake wasu fi'illan sai ma'anar ta zo daya wasu fi'illan kuma ma'anar ba ta zuwa daya da mai wawun da mai ya'un din sai mun yi hattara da wannan kaga an ka ce qala an ka ce yaqulu ya fada qala yaqilu yayi bacci shi yasa ake cewa man qala qala Allah kafara a cikin al-alghas ko al-ahaji kaci cika cici motsar da kwakwalwa da hankali ma'ana duk wanda man qala qala Allah kafara kaga duk wanda yace Allah ya ce zaka fahimta a'a duk wanda yace Allah yayi bacci domin Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm kina Allah baya yin wato jangadi balantana yayi bacci domin shi ke rike da sammai da kasai da komai da ko an ce yayi bacci da kuma kiran sun ruguje inna Allah yumsiku as-samawati wal arda an tazula ay Allah tazula wa yumsiku as-samaa an taqa'a 'ala al-ard shi da ke rike da sammai da kasai idan yayi bacci shi ke rike da komai kenan kuma ko jangadi ya kama shi kenan duka duniya za ta harge tsi wallahu ta'ala a'lam wannan mas'ala ta farko kenan sannan mas'ala ta biyu wanda zamu fitar a karkashin waɗannan ayoyin da muka karanta afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum yana nuna addinin musulunci addini ne na aqida ba wai jiki dai ake wato kallo ba ma'ana dan adam lokacin da yake tare da mu yana da muhimmanci amma idan ya mutu ba shike nuna addini ya tsaya ba domin an faɗi wannan ne don saboda a raunata musulmai a karya lagonsu ta fuskar zukatansu a ce an kashe annabi kowa ya koma akan kafirci kuma a daina yaki sai Allah ya saukar da wannan don ya nuna mana darasi na cewa dan annabi ya mutu ba shike nuna a daina aikin addini ba ya kamata a ci gaba to idan ko in annabi ya mutu an ce kada a daina aikin addini kuma kada a yi ƙasa a gwiwa to ina ga wani mutum mai taimaka ma addini ya mutu don babu shi annabi shi yazo da addini kuma babu wanda ya taimaka ma addini irin sa balle a ce in an rasa malam wani ko an rasa wani addinin Allah ba zai ci gaba ba Allah da ya tado wannan mutumin baku sani ba shi zai iya tado waɗansu waɗanda baku san su ba wallahu ta'ala a'lam sannan kuma mas'ala ta ƙarshe da ya kamata mu kawo a ƙarƙashin wannan aya afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum yana nuna cewa akwai bambanci tsakanin mutuwa domin ita wannan mutuwa ce mutun na iya mutuwa babu wanda ya kashe shi amma idan anka ce qutila kashe shi akai kenan akwai bambanci tsakanin mutun ya mutu da an yi kisa shi yasa anka bambanta wato tsakanin su duk da yake mutuwa ce sha'iri ke cewa man lam yamut bis sayfi mata bi ghairihi ta'addadat al asbab wal maut wahid wanda ma bai mutu da takobi ba ma'ana a wancan lokaci ana yaki da takobi ne shine abin da ya shahara duk da yake shine ya shahara don akwai mashi akwai sauransu yace duk wanda bai mutu da takobi ba zai mutu ko ba da takobin ba ma'ana ko da kwance shi a gidansa zai mutu ta'addadatil asbab hanyoyin da ake mutuwa su ne suka bambanta amma wal mautu wahidu ita mutuwa guda ce wani mota a sanadin sa wani jirgin sama a wannan zamanin ko kuma wani makami a wancan lokaci takobi kuma ko a wannan lokaci akwai takobi almuhimmu dai akwai abubuwa daban-daban shi yasa aka bambanta a tsakankanin su wallahu ta'ala a'lam yan uwa musulmi mas'alan mu ta gaba wato zamu dawo ne cikin littafin daf'u ihamil ittirab an ayatil kitab الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله ورحم الله جميع المسلمين أكر كشم مسألة 40 ترى ما لن يتي قوله تعالى فدر الله سبحانه وتعالى فأثابكم سي الله يساكن كاموكو نا أثابكم دثاؤني با أصابكم بني ina fata an fahimce ni da suadun asabakum ni da saun sabane da wasu suke karanta shi da suadun fa asabakum ko wasu suke karanta shi da sinun kuskurina fa asabakum sai Allah ya sakan ka muku ghamman bi ghammin bakin ciki saboda bakin ciki kuma bakin ciki akan bakin ciki kenan ba'un tana iya daukowar wato almujazat kenan Allah ya saka muku wani bakin ciki da kuka sa manzo sai ya sakan ka muku da bakin ciki ku kuma ko kuma Allah ya ya sa ya muku bakin ciki kuma sai ya kara muku kenan ghamman ala ghammin لكي لا تحزنوا على ما فاتكم دان كوكو يبكين تكي أكان أبندا يكوبو تيموكو كو يكوبو تيموكو نغنيما ولا ما أصابكم كو أبندي ساميوكو نكشي سورنكو دا أكي آيات سورة آل إمران آيات الريدة همسند أكو ما لن يتي قوله تعالى فتن الله سبحانه وتعالى فأثابكم سي الله يساكن كاموكو غمّن بغمّن بكين تكي أكان بكين تكي كوكو بكين تكي سبو دا بكين تكي ندكون كسامنزو أي غمّن على غمّن bakin ciki akan bakin ciki ya'ani huznan ala huznin malan ya fassara shi kenan domin kalimata al-ghammu ba kowa ya san ta ba an fi sanin kalimata al-huznu aw asabakum ghamman ko kuma malan yace a'a Allah ya saka kan muku da bakin ciki bi sababi ghammikum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda kun sa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bakin ciki to wannan ghammikum rasulullahi shine al-masdar ya'malu amala fi'lihi dan kaka ce to me yasa an kace rasulullahi ba a ce rasulillahi ba a'a shi ghammu fi'ilina kenan wato kamar an ce kun sanya manzo bakin ciki ghamamtum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dan ka gane shi yasa maf'uli ne na masdar al-masdar ya'malu amala fi'lihi dan mu fahimci wannan da kyau dalibai masu karatun lugha Allah ya san ka kan ka muku da bakin ciki saboda bakin cikin da kun ka sa manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi isyani amrihi saboda kun saba umurnin sa ya ce kada a sabko daga dutsi an sabko wadanda suka sabko daga jabalur ruma wanda yana nan uhudu ana kai masu aikin haji da umara da sauran dalibai su yi ziyara a wannan wuri wal munasib li hadha al gham bi hasbi ma yasbiqu adh-dhihn abinda kuma ya dace ga yadda abinda kwakwalwa take zafin hararuwa inji malan take yake saurin zuwa zuwa kwakwalwa an ya kula a ce likai tahzanu don ku yi bakin ciki an gane ko amma qauluhu likai la tahzanu sai Allah ce kuma dan kakku yi bakin ciki in an saka bakin ciki kuma an kace kakkai bakin ciki ai magana ta koma sabuwa fa huwa mushkilun injimalan wannan yana rikitarwa li anna al-ghamma domin shi wannan ghammu bakin ciki ko damuwa sababul lil huzni shi ya kawo bakin ciki la li adamhi ba shi ya kore shi ba ina fata an fahimce ni malan yace wal jawabu an hadha min awjuhin amsa daga wannan mas'ala awjuhin akwai maganganu daban-daban al awwalu na farko anna qawluhu fadar Allah subhanahu wa ta'ala likai la tahzanu muta'alliqun bi qawlihi wa laqad afa'ankum wadansu malamai sun kace shi likai la tahzanu ba yana da alaka bane fa asabakum an gane ko ba yana da alaka da sakan ka muku ba a'a yana da alaka ne wa laqad afa'ankum a karkashin aya ta 152 ina fata an fahimci ayar da ta gabaci wannan wa laqad sadaqakumullahu wa'ada idh tahsunuhum bi idhni hatta idha fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaytum min ba'di ma araakum ma tuhibbun minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah thumma sarafakum 'anhum liyabtaliyakum wa laqad afa 'ankum kinan sai da mutu yana da alaka ne da afa 'ankum Allah ya yafi muku likai la tahzanu dan kar ku yi bakin ciki wa alayhi malan yace to akan wannan magana ta malamai fal ma'na abinda an ma'ana annahu ta'ala afa 'ankum Allah ya yafe muku litakuna halawatu afuhi domin wato dadin nan na yafewa da Allah yayi muku tuzilu ankum ma nalakum min ghammil qatl wal jirah ya yaye muku ya gusar muku da abinda ya same ku na bakin ciki da damuwa da kuma abinda ya shafe ku na rauni shine al jirah wa fawtil ghanimati wal zafar da kuma tserewa ko kubucewar ganima rasa ganima wal zafar da kuma samu kinan kama kafirai wal jaza'i min isha'ati anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qatalahu al mushrikuna kuma Allah ya kore muku tsoro na cewa abinda anka yayata al jaza' shine raki da tsoro min isha'ati na yayata labarin da anka yayata annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qatalahu almushrikun mushrike sun kashe shi kenan shi yasa Allah ya yafi muku ina fata an fahimci ni waɗannan abubuwa da suka dame ku na tsoro da an kashe manzo da kuma cewa an kashe sashi daga cikin ku da raunin da aka yi muku da kubcewa ganima da kuma samun kama kafirai wanda za ku iya amsa fidya ko kuma yadda su bayi wannan abin sai Allah ya yafe muku sai zama to in kun tuna yafiyar Allah akan laifin da kuka yi sai ku manta da abin da wato ya same ku wannan ɗaya ne daga cikin abin da wato malamai suka faɗa mas'ala ta biyu ko amsa ta biyu malam yace alwajhu thani anna ma'ana al-aya cewa aya annahu ta'ala shi Allah subhanahu wa ta'ala ghammakum hadha al-gham Allah ya sanya muku wannan damuwa likai tatamarranu dan saboda tatamarranu ku saba ku koyi asalin at-tamarrun shine kamar abin da ake koyo at-tamrin kamar an baka wata jarabawa dan ka koya ko at-tamrin irin wannan na jiki da ake yi ana motsar da jiki ma'ana dan a koya muku hakuri ala nawa'ibid dahr akan nawa'ibid dahr musibu na zamani jam'i ne na na'iba sai a ce nawa'ib an gane ko wato musibu na zamani فلا يحصل لكم الحزن في المستقبل بذاكو يبقين تكيبا أجزوا قبا لأن من اعتاد الحوادث لا تؤثر عليه لمن وند يسابا دا مصيبة تباتا يمي تاسيري سوسي إنا باتا أم في تيني باوي باتا يمي تاسيري نيكوتا كوتا مالا بس كنو في أما باتا يمي تاسيري سوسي أبين دكا سابا دا شي مثالي متومن دي سابا دا وذي وغنن واتا بسو بس أوليسيكا قباسا تاير مسا دا هنكا ليسا بان وند دي غنن سو wato ta hali na farko kenan dan Allah yayi mu samu ku bakin ciki akan bakin ciki dan saboda zuwa gaba in ma ya same ku abu ne wanda ya taba samuwa gare ku wannan abin da wadansu malamai suka tafi wato akan shi kenan alwajhu thalith amsa ta uku malam yace anna cewa itala silatun itala silati in an ce sila ma'ana an kara ta ne dan karfafa ma'ana don ba a ce cikin qur'ani akwai za'id ko akwai sila abinda bai da amfani don wadansu na amfani da wannan don tayar da shubha malan yace wasa ya atil kalamu bayani zai zo ala ziyadatiha akan qara ita wato la bi shawahidihi al-arabiyya da tare da shawahid kamar wato dalilai kinan na larabci insha Allah ta'ala in Allah ya so inji malan fil jam'i bayna qawlihi ta'ala a wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala la uqsimu bi hadha al-balad ba na rantsuwa da wannan gari kinan ma'ana ina rantsuwa da shi a aya ta farko wa qawlihi wa hadha al-balad al-amin da inda Allah ce kuma ina rantsuwa da wannan gari amintacce ne suratu tin aya ta 3 kina a can mallan zai ƙara fayyace bayani na nuna maka ana ƙara la domin akwai waɗanda ɗan taurin ka da suke cewa a'a ba a ƙara la a cikin larabci da abin da ya kama da haka akwai maganganu da dama kan wannan la uqsimu din amma la tabbas wani lokaci ana ƙara ta dan wato ƙarfafa ma'ana misali da Allah ce li Allah ya alama ahlul kitabi Allah yaqdiru ala shay'in min fadlillah kaga ne in ka ce li Allah ya alama ahlul kitab dan ka ahlul kitabi su sani Allah ya sabkar da littafi ko ko dan su sani kaga in ka ce dan su sani to la din nan kuma sai ka yarda da cewa wato ta zo ne dan karfafa ma'ana misali kuma shaydan Allah ya ce ma man aka an tasjuda wani wuri kuma ce ma man aka Allah tasjuda to cikin su dole zaka da cewa ma man aka an tasjuda mi hana ka kai sujada ba mi hana ka dan kakkai sujada ba domin sai zaman to la can a cikin wani wuri ƙara ta an kai don karfafa ma'ana mi ya hana ka kai sujada shine asalin ma'anar maganar ina fata an fahimce ni sannan la ana iya shafe ta sai a kaddara ta shi ma wannan akwai shi usulubi da cikin larabci zaka wani wanda ke iddia in ya san alqur'ani ba muna son fito na fito da ƴan uwa bane muna son mu nuna musu abinda yake a ilmance kuma da dalilai na alqur'ani musamman ba wai ma sai mu shiga cikin sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba dan kafa hujja ba dan saboda raina wani ba ko nuna bai gane ba misali Allah subhanahu wa ta'ala a ƙarshen suratu an-nisa yake cewa yubayyinu Allahu lakum an tadhillu Allah yana muku bayani an tadhillu to kaga nan sai ka ce dan kakkubace don in ka ce an tadhillu don kubace alhali ko Allah yana bayyana mana ayyukan shi dan mushriya kazalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun kaga sai ka ce dan karkubace to in ka ce Allah tadhillu dan karkubace to kenan lamun kin nan wajen fassara ƙara ta ne kai babu ta a cikin alqur'ani yana da kyau mu fahimci wannan ina fatan an fahimta kafin mu je mas'alar mu ta gaba akwai wata mas'ala wadda tana da muhimmanci ita ma malam ya kawo ta a cikin littafin sa Adwa'ul Bayan fi Idah al-Qur'an bil Qur'an kidan sai mu kawo ta sannan mu ci gaba da bayyanan mu shine inda Allah subhanahu wa ta'ala zancan wannan rauni da aka ce ya sami wato musulmai domin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce in yamsaskum qarhun faqad massa al-qauma qarhun mithlu kuma akwai qira'a قرح مثله امام حمزه ده الامام الكسائي ده امام خلف سن كرنتا قرح ودان سو daga cikin malamai sun kace da القرح da القرح duka ma'anar su daya ina fata an fahimce ni wadan su malamai sun kace a'a in an ce القرح suna ne na rauni amma an ce القرح shine wato raunin kinan ina fata an fahimce ni wato yan kace القرح suna ne in an kace القرح wasu kace shine wato aika wato suna wato aikata raunin shine abin da ake kira mustar ina fata an fahimce ni sannan kuma wato shi wannan qurhun din ko alqarhu ina fata an fahimce ni domin wadan sun kace alqarhu shine wato al'athar wato tasirin da shi raunin yake bari da damma kuma shi an kace alqurhu suna nufin al'alam shine inda ake ji baganga nuni na malamai da tawjihul qira'at ya kamata dalibin ilimi ya san littafin da suke bayani kan wannan musamman littafin wato qala'idul fikr fi tawjihil qira'at al'ashr da kuma littafin alqira'at wa atharuha fi at-tafsir wal ahkam na ustad ad-doktor ko ad-doktor Umar bin al-Sheikh Salim Umar bin Salim Bazmul littafin sa mujalladi biyu ne yana da kyau a cikin wannan ala ayyati hal da kuma littafai irin su ad-durr al-masun fi ulum kitab al-maknun na as-samin al-halabi da kuma al-bahr al-muhit na abu hayyan at-tauhidi mutun zai ga wato aujuhuna al-jam'u baina wato alqira'at mutun kuma yana so yin qira'o inda sun ka inganta yana iya daukan mushaf as-sahaba عن طريق الشاطبية والدرة دوكما أبنن معجم القراءات دو أن نسونك إن قتل نسون من قنطبا يقع وتقرأوا إيدا بندبا دوكما الشامل في القراءات العشر عن طريق الشاطبية والدرة دوكما واتو للتافن واتو القراءات الأربع عشر an gane ko wanda littafi ne al-muyassar fil qira'at al-14 dan ya san yadda qira'o suke da yadda ake har hadawa tsakankanin su da littafan usulul tafsir wanda suke nuna mana yadda ake al-jam'u bainal qira'at kamar usulul tafsir na ustad ad-doktor professor Kabir Yunus na kasar wato Najeriya dake Kano ina fata an fahimce ni to amma anan iskalin da yasa muka kawo wannan aya ina fata an fahimce ni domin nan da Allah yace in yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithlu waɗansu malamai suka ce abinda ake nufi da mislu hudin nan an gane ko ma'ana shine abinda ya same su min al-qatl war jarhi abinda ya same su na kisan da aka yi musu da rauni malam yace kuma waɗansu malamai suka ce a'a ana nufin a'a al-hazimatul mushrikina in har ku kun sun rinjaye ku ayo ai ku kun taba rinjaye su kenan wannan shine raunin to amma idan an ka ce abinda ake nufi rauni da kuka yi musu to ai ku kun kashe musu 70 kun daure musu 70 to kenan kuma ba ta kashe na ba to nan akwai iskali domin Allah ya ce wato awalan ma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha to kaga nan sai zaman to ai nan kuma an ce qad asabtum mithlaiha nan kuma an ce qarhum mithlu tamkashi ni kuma an ce mithlaiha tamka biyu to kaga abinna akwai iskali wadansu daga cikin malamai suka ce abinda yasa an kace mithlaiha saboda kun kashe 70 kun daure 70 a muqabala ta guda 70 da suka kashe muku a Uhud ina fata an fahimce ni to ya za a ce kuma mithlaiha tamkarta ce kaga nan wajen tamkarta biyu zai iya zaman towa akwai matsala wasu sun kace hajima ake nufi a gari ko mithlaiha ko ku a kun kashe 70 kun daure 70 sai zaman to ku rauni biyu suka yi musu kusuko suka yi muku guda ina fata an fahimce ni to kaga nan shine zancen da malamai suka yi bayani kuma wannan wuri akwai iskali wanda ba ko ni dalibi yake iya hararo shi ba shi yasa muka danyi ishara zuwa ga wannan wallahu ta'ala alam Allah ya ce qultum anna hadha kun kace ta wannan qul huwa min indi anfusikum kace daga wajen kawunan ku ne wadansu malamai suka ce saboda an ba su zabi cewa lokacin da suka kama mutun 70 suka kashe mutun 70 cewa in suna so su kashe wadannan mutanen ko kuma su karbi fidiya daga gare su fansa in an kai shekara mai zuwa ta zo za a yaki za a kashe musu mutun 70 suka ce sun yarda da wannan za su samu kudi su sai kayan yaki shine wato qul huwa min indi anfusikum wadansu daga cikin malamai suka ce amin indi anfusikum saboda kun saba ma umurnin manzo hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaytum to wannan ne yasa saboda sabawa wadansu daga cikin malamai suka ce babu matsala sun yarda da cewa za a kashe musu mutun 70 amma ba su san ta wace hanya ba sai an ka kaddara musu saba ma umurnin manzo sai a kashe musu mutun 70 sai ayi aljam'u bainal ayat wal ahadith wal athar wallahu ta'ala a'lam to wannan shi ne abinda malam ya kawo na bayani ni ma na kawo shi a gurguje wallahu ta'ala a'lam mai su kuma sai ya koma cikin littafin tafsiri yaje karkashin waɗannan ayoyin yaga abin da magabata suka faɗa tafsirai daban-daban mas'alan mu ta gaba ƴan uwa musulmi sai a cikin littafin as'ilatul qur'ani al-karim wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi mas'ala ta 120 safha ta 51 wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala fa in qala mallan yace idan wani mutun yace kaifa qala ya akai Allah yace wa man yaghlul yati bima ghalla yawm al-qiyama duk wanda yace gululi ma'ana an yi yaki kafin ai rabo mutun ya dauki wani abu to zai zo da abinda ya yi gululi ma'ana ya dauka ko ya sace yawm al-qiyama ranar tashin al-qiyama suratu ali imran a surata ali imran aya ta 161 wa qala fi mawdi'in akhar aw wani wuri kuma Allah yace wa laqad ji'tumuna furada kun zo muna dai kama khalaqnakum awwal marra kama yadda muka halice ku wato awwal marra farkon halittaku ma'ana halice ka kai kadai ka zo kai kadai suratul al'am aya ta 94 ina fata an fahimce ni wanda hadisi yana nuna cewa wanda ya sace akuya zai zo da akuya tana masa kuka wanda ya sace raqumi zai zo da raqumi yana masa kuka ko abin da ya kama da haka ko boda da ake cewa raqumi yana boda mallan yace qulna ma'anahu ya'ti bihi maktuban fi diwanihi zai zo da shi yana rubuce a cikin littafin sa na aiki aw ya'ti bihi hamilan ismuhu yana dauke ya'ti bihi zai zo da shi hamilan ismuhu yana dauke da zunubin sa ba tare da sun zo tare ba wa ma'ana furada abinda ake nufi da furada munfaridina anil amwali kun zo muna ba ku da dukiya an gane ko wal ahli ba ku da yaya aw anil shuraka'i fil ghayi kun zo muna ku kadai ba tare da wadanda suka kai tarayya da su a cikin banna ba in ababin da aka bauta ba tare da sun sani ba misali kamar gumaka da mala'iku da annabi Isa ko ku waɗanda mutanen da kuka yi tarayya da su a cikin shirka waɗanda anka bauta musu ko kuka taimaki juna wajen aikata shirka kun zo ba tare da su ba aw anil ahil alihatil ma'buda ko kun zo muna ba tare da kinan wato abin nan munfaridina anil alihatil ma'buda kun zo muna ba tare da ababin bauta ba waɗanda kuka bauta ba min dunillahi waɗanda ba Allah ba shine abin da ake nufi wa tamamul aya yashhadu lil kulli kinan ƙarshen aya yana shaida ga dukkan abin da anka faɗa an gane ko kenan kowace aya mun ka dube ta da anka ce laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwal marra wa takhraqtum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum kenan kun bar abin da mun ka baku wara'a zuhurikum can bayan ku karshen aya shi ne a cikin suratu wato al-an'am wa ma nara ma'akum shufa'akum alladhina za'amtum annahum fikum shuraka ba mu ga abokanan tarayyar ku ba abokanan tarayyar ku wanda kuka ce Allah ne kuka sanya su abin bauta ko kuma abokanan tarayyar ku wajen ibada wanda sun ka taimaka muku kun ka taimaka muku ba mu gane su ba laqad taqatta'a bainakum alaqa ta yanke tsakankanin ku wa dhalla ankum ma kuntum tas'umun abinda kuke riyawa na ƙarya na cewa za su yi muku ceto ba za su ceto ku ba ko ku akwai wanda zai taimake ku a ranar tashin alkiyama babu wanda zai wato taimake ku ko abin nan ya cece ku to wannan shine abin da malam ya kawo a karkashin wannan aya kafin mu tafi a gaba cikin bayani muna iya karawa cewa ita kiyama matsayi ce kiyama matsayi ce domin an nuna cewa shi wanda yake mutun zai dauki zunubin sa to tunda an ce zai dauki zunubin sa ma'ana na ana nufin can ana zancen furada akan halittar ka yadda Allah ya halicce ka kai kadai ka zo ba tare da wasu ba nan ko ya'ti bima ghalla yawm al-qiyama shi wannan abin ana nufin zaka zo tare da shi ba dan saboda ba ana magana ne kan waɗansu mutane wanda za su taimake ka a'a abinda ka aikata ne zaka zo tare da shi kenan dan adam ya bambanta da gumkin da ka bauta ma misali dan adam ya bambanta da raqumin da ka dauka ko wata dukiya wadda ka dauka ina fata an fahimci ni sai zaman to babu ma wato wurin cin karo tsakankanin ayoyin amma malamai suna kokarin kawo wannan saboda ana iya zuwa da wannan irin mas'ala don saboda a rikitar da wato dalibai sannan kuma idan muka duba a cikin suratul abin nan suratul kahfi a wajen harda babu furada babu kalimata wato furada an gane ko sai dai zaman to kama khalaqnakum awwal marra bal za'amtum allan naj'al lakum maw'ida kama su harda alqur'ani sai ayi hattara a cikin suratul kahfi babu furada an gane ko laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwal marra kuma babu wawun wa laqad saboda harda alqur'ani wani lokaci dalibin ilimi tana bashi wato wahala sannan kuma abinda zan kara daga ciki shine cewa anan zamu gane cewa hululi abu ne wanda ana iya bincike akan sa a mas'ala ta fiqhu a tattaro ayoyi da hadisai a fitar da bincike daban-daban da kuma irin abubuwan da za su iya faruwa wanda za a iya bashi dukiya ta aikin addini sai ya je ya sata a wani wuri don saboda biyan bukatar sa duka abubuwa ne wanda suke ana iya bincike a zamanin nan kamar yanzu irin kungiyoyin da za a buda kamar irin ONG za a buda zaka iske irin waɗannan matsaloli sun yawa a kasashen musulmai suna daga cikin abin da ke hana mu ci gaba a ba mutum kuɗi miliyan 100 ya aiki sai ya zamanto ya kashe miliyan 5 ko 10 sauran ya mayar da su nashi ko abin da ya kama da haka da amince mu mutum a dukiya ta al'umma ko ta ƙasa ko wanda aka bayar ta taimako albihinmu dai har da kasashen turawa yanzu wannan banna ta yawa mutum ya bude ONG ya tallata wani ciwo a wata ƙasa ko wani talauci musamman kasashen Afrika yayi sama da fadi da dukiyar al'umma wanda bincike ne mai yawa a ƙarƙashin wato wannan na biyu kuma abin da zan ƙara a ƙarƙashin wannan aya shine Allah ya ce farkon wannan aya wa ma kana lin nabiyyin an yaghul wa man yaghlul yati bima ghalla yawm alqiyama aw wata qira'a wa ma kana lin nabiyyin an yughal annabi bai dace a danganta shi zuwa ga gululi ba domin suna cewa wani abu ne ya bace wani dan tafi ne ba a gane shi ba ko wata yadda duma sai wasu suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya dauke ta idan mun ce munafikai da ba munafikai suna zargin annabawa dan ba su yi imani da su ba idan kuma masu imani ne tana ga mutane masu rauni imani ko ko shedan ne ya fisge su dan Allah ya ce innal ladina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytan tadhakkaru fa idza hum mubsirun sannan kuma su imani Allah ya ce wal ladina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfiru li dhunubihim kaga an ce wanda za su samu aljanna ne amma sai aka ce wani lokaci suna yi su aikata alfasha ko su yi kuskure dan haka tsoron Allah ba shike nuna mutum baya yin kuskure ba kamar yadda su mutane suke tunani anan sai ya zamanto cewa kaga an zargi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da abubuwan da ba su dace ba to ta fuskar nan za mu fitar da masaloli da dama ababen da aka faɗa ma annabawa zargin su da aka yi a danganta annabi zuwa ga yaudara a danganta annabi zuwa ga ya doke wani abu kinan yayi yaudara ko yayi sata a danganta matan manzo sallallahu alaihi wasallam matan manzo sallallahu alaihi wasallam zuwa ga zina ayoyin da suka sauka a cikin suratul nur da ababen da aka faɗa ma manzo mai sihiri boka makariyaci yalla wata manufa gare shi ba a san da ita koyayya ko jagoranci yake so ko an dai faɗi abubuwa da dama Qur'ani an ce tatsiniyoyi ne dan ka gane cewa waɗannan ababe ba yau aka saba ba sai dai kai kokari abinda zaka faɗa ka zamanto ya zamanto akan ilimi ka faɗe shi da kuma dalili ingantacce kuma tabbas in an kalli dalilin zahirina ba wani tawili kai ba sannan kuma ka faɗa don Allah sannan kuma ya zamanto kai kokari kai aiki da shi sauran kuma ba naka bane kai fatan Allah ya kashe ka akan gaskiya ka bar mutane da maganganun su amma in ka ce zaka koma duk lokacin da aka taba ka sai ka mayar da martani to tana yiwa addinin ma ka daina yi masa aiki Allah ya kyauta mas'alar mu ta gaba ƴan uwa musulmi shine a cikin as'ilatul qur'anil karim wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi wato mas'ala ta 121 malam yace fa in qila idan anka ce qad jaa fi sahihaini yazo a cikin sahihaini kenan an ce sahihaini sahihul bukhari da muslim in an ce ash-shaykhaini ana nufin wato imam al-bukhari da muslim a cikin ilimin hadisi cikin sira kuma an ce ash-shaykhain ko ash-shaykhan ana nufin abubakar da umar anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa ya tabbata kenan daga gare shi annal ghalla ismul fa'il ne cewa wanda wato yayi ciguluri ياتي يوم القيامه حاملا عين ما غله زي زو ذاتين ابيندا نا عين ان نوفين ذاتي ذاتين ابيندا ييي غلولي على عنقه اكن وينسا صامتا كان او ناطقا شن ابيندا يساتا صامتا مي كويتي ني نا انا نوفين ابيندا بايا مغانا كمر كودي nan swamitan ba ana nufin mutumin da ya shiru ba kamar kudi kamar riga kamar kaza su ake kira swamitan au natiqan koko abin da yake furuci na ana nufin ba irin wannan magana da muka sani ba a ana nufin kamar rago kamar kuma akuya kamar tinkiya kamar saniya kamar bunsuru hadisi ya tabbatar da wannan kenan hadha al-ma'na al-hadith fandafa al-jawab sai jawabin da malam ya bayar sai wato abin nan ya kubci wannan hadisi da malam yake bayani mai tahqiqin littafi Sheikh Mustafa Al-Adawi ya kawo shi yace yushuru ila ma rawahu al-Bukhari yana ishara ne zuwa ga abinda Imam al-Bukhari ya ruwaito hadisi na 2844 wa Muslim da Imam Muslim hadisi na 1647 min hadisi Abi Huraira radiyallahu an daga hadisi na Abu Huraira mai so sai ya koma can ya gani wannan abin nan wato hadisin yayi bayani kan yadda waɗansu mutane za su taba wani abu sai ya zamanto an yi musu hukunci bari mu taba hadisin dai tun da dai malam ya kawo shi hadithi ne na Abu Huraira radiyallahu anhu qala yake cewa qama fina annabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce fa zakara al-ghulula kina ma'ana ya wata magana sai ambaci zancen ghulul cin gululi ma'ana ibar wani abu ibar ganima cikin dukiyar jama'a fa azzamahu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya girmama al'amarin daukar dukiyar jama'a wa azzama amrahu kuma ya girmama al'amarin sha'arin wannan al'amari qala yace la ulfiyanna ahadukum yawmal qiyama kada na samu ɗaya daga cikin ku yawmal qiyama ala raqabatihi shatun akan wuyan shi akwai akuya yana dauke da ita laha sughaun tana kuka kaga cikin larabci kukan akuya sughaun ake cewa ba a ce bukau ala raqabatihi laha sughaun ala raqabatihi an gane ko laha sughaun kenan tana kuka ko kuma ala raqabatihi farasun koko in same shi akan kansa kinan kinan la ulfiyanna ahadukum ala raqabatihi farasun shine abinda ake son a ce akwai doki akan kansa lahu hamhama yana haniniya kinan yana kuka yaqulu ya rasulullahi yana cewa ya kai manzon Allah aghithni ka taimake ni fa aqulu zan ce da kai la amliku laka min la amliku laka shay'an ban yi maka maganin komai kad ablagtuka na isar da sako izuwa gare ka wa ala raqabatihi ba'ir wani kuma akan wuyansa akwai raqumi lahuru gha'un yana kuka mu kuka muke cewa da Hausa amma a larabci zaka iske duka wadanga abubuwa suna da sunaye shi yasa akwai wani marubuci na kasar Lubnan ana kiransa Ibrahim al-Yajizi Yajizi zaka iske ya fadi kukan abubuwa daban-daban kuma nemi littafin fiqh al-lugha da adab al-katib na Ibn Qutaybah da fiqh al-lugha na Imam Sa'alibi da sauransu zaka iske komai yana da sunan shi kafar karemi a sunanta kafar dan adam kafar kaza kafar kaza kafar kaza wannan shi zai saka fahimci larabci da kyau kakka taika cin makalimomi wadanda suke masu wahala malam yace yaqulu zai ce ya rasulullah ya kai manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisin da malam ya kawo kinan aghithni ka taimake ni fa aqulu la amliku laka shay'an qad ablagtuka bana maganin komi gare ka na riga na isa maka sako wa ala raqabatihi samitun akan wuyansa akwai samitun dukiya da ya dauka fa yaqulu ya rasulullah zai ce ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam aghithni ka taimake ni fa aqulu zan ce la amliku laka shay'an qad ablagtuka bana maka maganin komi na isa maka sako au ala raqabatihi riqa'un takhfiqu koko akan wuyansa akwai riqa' takardu jam'i na ruqa wadanda ya dauka takhfiqu wadanda suke kuka fa yaqulu ya rasulullah aghithni sai yace manzo ka taimake ni fa aqulu la amliku laka shay'an qad ablagtuka zance bana maka maganin komai na isar maka sako kidan wannan ya nuna mutun zai zo da dukiya amma shi yasa muka ce babba amsa nan cewa zai zo da abinda ya sata can kuma za ku zo muna ku kadai saboda kai kadai aka wato halitta ba za ka zo da masu waɗanda kuka yi bautar shirka da su ba ba za ka zo da masu gidajenka ba ba za ka zo da ƴaƴanka ba ba za ka zo da dukiyarka ba ba za ka zo da kowa ba ba za ka zo da gumakanka ba amma su abubuwan da ka sata su waɗannan ba su ake magana ba a can nan can ana zancen dukiyar da ka sata za ka zo da ita ba ana zancen mutane ba ne shi yasa ina ganin wannan magana da malam ya kawo shi yasa ce amsar shi ma ba ta yi ƙarfi ba fan dafa'a kenan ba ba za an tunkuɗe wannan amsa shi yasa abinda muke gani wallahu ta'alam wallahu a'lam shine cewa za a kalli ma'ana ta cikin wanne akwai abin da ake magana kan shi can ana zancen dukiya ne nan kuma ana zancen gumaka ne da mutane a cikin suratul an'am to malam yace fa dafa al jawab qulna za mu ci ala hadha yakunu al murad bil ayati al ukhra furada ammal wa ahli gashi nan malam ya kawo shi yace abin da muke nufi da ake nufi da furada a cikin aya ma'ana kun zo mun ku kadai ba tare da dukiya ba da ƴaƴa ya atazuna bihima wanda suke tinkahu da su wayastansuruna suke neman taimako da su idan an taba su wayashhadu bisihhatihi tamamal aya wayashhadu bisihhatihi tamamul aya kidan karshen aya yana tabbatar da ingancin wannan magana yana shaida akan ta kidan sai zaman to can ana zancen dukiyar da ka sata zaka zo da ita ba ana zancen ƴaƴa bane ita ko can aya tana zancen ƴaƴa ne kidan sai zaman to babu cin karo tsakankanin wato ayoyin wallahu ta'ala a'lam mas'alar mu ta gaba ƴan uwa musulmi shine wato mas'ala ta 122 a cikin as'ilatul qur'anil karim wa ajwabatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi rahimahullahu wa rahima Allahu jami'al muslimin malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ya akai Allah yace hum darajatun inda Allah su masu daraja ne a wajen Allah su masu imani darajat mataki mataki kenan a Ali Imran aya ta 163 wal abidu laysu nafsu darajat su mutanen ba su ne a daraja ba domin daraja daban su daban ina fata an fahimce ni qulna zamu ce fihi idmarun wato akwai abinda za a kaddara wato idmar akwai abinda ya kamata a kaddara abinda an ka boye akwai abinda aka boye za a kaddara shi taqdiruhu za a kaddara shi hum zu darajatin su ma abuta darajoji ne au ahlu darajatin su ma abuta darajoji ne fa hudhifa al murad sai an ka shafe abinda ake nufi da adam al ilbas domin ba zai rike tasba ga wanda da ilimi ya san yaren larabci ya san kaidodin shari'a ya san wannan babu matsala ce babu matsala وقيل ما يتي آآ المراد بالدرجات الطبقات أنا نفهم سو واتسونا دمتاكي متاكي ندرجة فلا يكون فيه إضمار كنبا أبو كاتس يأموه الونن معناه أنهم طبقات عند الله سو متانيني واندسوكي واتو مسئنسو أوجان الله دبان دباني متفاوتون كتفاوت الدرجات سونا دبان بانشي سون سيري مجونا كما يد وتا درجة wato ta cire ma wata ina fata an fahimce ni koko ad-durujat ma'ana kamar yadda matattakalin ne in mun ci durujat dan mallam littafin bai da wasali ana ikranta shi ad-darajat ko ad-durujat jam'i na durja ma'ana matattakala ko kuma ad-darajat darajoji abinda ake so a ce a kenan ina fata an fahimta to wannan shine abinda mallam ya kawo to wannan kaddara wani abu abu ne wanda ilimi ne mai fadi Imam Suyuti a cikin al-itqan wajen babu al-hadf wal-ijaz ya kawo yadda yake a cikin al-Qur'ani mai soyayya kuma ya gani yadda ake yin hasfu da al-ijaz da al-itnab babi ne mai tsawo don ka gane ka'idodin sa akwai wani malami na kasar Libya ana kiransa wato Ibrahim Rufaida yayi al-hadf fi asalib al-lughah al-arabiyya majalisatikin sa da yayi malaman usul al-fiqh suna kiran wannan dilalatul iqtida wato yanci dilalatul iqtida shine abinda bayyuwa a samu ma'ana ce sai an kaddara mai wani abu kenan sai an kaddara kenan iqtida'i ya hukumta da dole sai an kaddara wani abu akwai shi a cikin littafin usulul fiqh sannan kuma suna kiran shi wani lokaci wato an zo da hukunci wato utlika wato al-shay wa urida halun min ahwalihi an zo da abu amma wani halin sa ake nufi cikin qur'ani yana da yawa hurrimat alaikum ummahatukum an haramta muku iyayenku to kaga wannan sai zaman to kenan an haramta maka magana da mahaifiyarka an haramta maka misali ka zauna wuri guda da kai da mahaifiyarka a'a amma hurrimat alaikum nikahu ummahatikum sai an ka shafe annikah an ka ce ummahatukum domin idan ka so ka malamai za su yi maka bayanin wannan idan kai karatu kuma ka san kaidodin zaka iya kaddara shi dan haka shi yasa muke kira zuwa ga ƴan ummu dalibai a dage wajen sanin kaidodi na ilimi wallahu ta'ala a'lam malam yace fa in qila a mas'ala ta 123 a cikin as'ilatul qur'an al-karim wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abd al-qadir ar-razi fa in qila idan aka ce kaifa yuj'alu li kulli al-fariqayn darajat ya za a yi dukkan waɗannan fariqaini wato tunda suratul ali imran tana magana ne akan yakin uhud kuma yakin uhud da musulmai da kafirai ne to kuma dukkan sai anka ce suna da darajat wa ahadul fariqayn lahum darakat su ko kafirai ba su da darajat darakat ne gare su domin kasu suke yi la darajat ba su da daraja ta daukaka ma'ana ba su da daraja domin an ce daraja abin da ke yi sama in an ce darakat abin da ke yi kasa to su kafirai kasa suke bal ma munafiqai Allah ce innal munafiqina fi ddarki al-asfali minan nar sannan wuta an ce tana kasa aljanna tana sama qulna malan yace ad-darajatu tustamalu fil fariqayn a'a in an ce kalma ta daraja ana iya amfani da ita wajen mu'minai ana iya amfani da ita wajen kafirai bi dalili saboda dalilin qaulihi ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala fi suratul ahqaf atkin suratul ahqaf ba'da dhikril fariqayn bayan ya fadi kafirai ya fadi mu'minai sai yace wali kullin darajatun mimma amilu dukkan su suna da daraja na daga abin da suka aikata ina fata an fahimci a cikin suratul ahqaf sannan akwai tamkar irin wannan aya a cikin suratul an'am aya ta 132 wa tahqiquhu anna ba'd ahli an-nar akhaffu 'adaban waɗansu abinda ke tabbatar da wannan magana domin waɗansu ƴan wuta sun fi waɗansu ƴan wuta saukin azaba fa makanuhu fiha a'la kenan wancan shi yafi an gane ko wa ba'dhum ashaddu azaban waɗansu sun fi azaba wa makanuhu fihi asfalu kuma shi yafi zama ƙasa kenan in muka kalli wuta mataki mataki ce sai mu duba cikin ta akwai na ƙasa akwai na sama kenan ita ma ta zamanto darajat malam yake cewa walau sullima da dai ma an wato saki an dauka ma a haka اختصاص الدرجات باهل الدرجات معنى انا في الدرجه كوي تا كيبنت ني اهل الدرجات سوني ماسو ايماني كان قوله هم درجات راجع اليهم خاصه سي اتي تو يا كوما زوا غري سو سو كداي ما اكي رفي تون دهم دين تقديره اف من اتبع رضوان الله كن ذا اقدر تشوا اف من اتبع رضوان الله شن وند يبي ابين دي ساي سامو يدا الله وهم درجات عند الله kuma su masu daraja ne a wajen Allah kaman ba abi sakhatin min Allah shin yana tamkar wanda ya dawo da hushi na Allah aya ta 162 a cikin Ali Imran wa hum darakat alhali kuma su suna darakat masu yi kasa 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 illa annahu hadhafa alba'd sai dai Allah ya shafi darakatikin shine ake nufi alba'd sashi li dilalati almazkuri alaihi dan saboda wanda anka ambata yana nuna shi kenan ga wanda ma ya ciji ya kiyarda bai yadda ba yace a shi bai da darakatikin ba ma duk da kisan an ce wali kullin darajatun mimma amilu to mallan yace ga amsa wanda za ta nuna maka cewa kina an shafe su darakatikin ne amma dai cewa wuta mataki mataki ce domin zunubin mutane ba dai bane kafircin su ba dai bane yadda imanin mutane da aikin su ba dai bane aljanna mataki mataki ce cikin adircin Allah ita ma wutar mataki mataki ce thumma lananzi anna min kulli shi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani 'itiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadd al-'adhab wannan yake nuna cewa ashe wato azaba din nan wuta ita ma mataki mataki ce kenan babu matsala dan an ci musu darajat sannan in mun kalli aljanna tana sama wuta tana kasa to in ma mun kalla ai daga su in wutan daga na kasa daga can za a gane su ma darajatun ne tunda nisan wadanda ke can kasa kasa nisan wadanda ke can kasa kasa wato yafi nisa da wadanda suke in an kalli an aljanna wato za su kalle su ne akwai wadanda sun fi kusa da su misali ta fuskar wannan na saman wannan wannan na saman wannan nan ma za a iya samun wato a hada aljannar da wutar a dibi manzilar su sannan a ce darajat a fara lissafi daga wuta nan ma ita ma wannan za ta iya fitowa dan haka dai a takaice babu wani wato cin karo kaga wannan ya nuna cewa wato ita aljanna matsayi matsayi ce ita ma matsayin an aljanna duk da yake ta aljanna zaka ji nasoshi suna nuna gidan wani da wani kamar nisan tauraro ne wato da kasa kamar tauraro suke kallon gidajen juna amma ba sa hasada juna ba sa bakin ciki don aljanna babu hasada sabanin duniya wana za'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin Allah ce zamu zari abinda ke cikin zukatan su na kyamar juna ma'ana saboda wadansu matsaloli da suka taso na duniya a tsakankanin su sannan kuma kamar yadda waɗansu nasoshi suke nuna cewa za a zo da ƴan aljanna za a zo akan kantara a zare musu duk ayi hukunci tsakanin su sannan su ci zuwa aljanna waɗansu malamai sun ce saman sirati ne wani mataki ne sirati shine kantara waɗansu kuma daga cikin malamai suka ce a'a wato wani mataki ne na biyu bayan an tsallaka sirati Allah ya yi kisasi tsakanin su ina fata an fahimce ni ala ayyati hal dai wannan yana nuna cewa su aljanna wato mataki mataki ne ba su hasada juna sannan kuma a cikin suratul a'raf akwai irin wannan aya wana za'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar kinan mai harda alqur'ani sai ka gane cikin suratul hijri wana za'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan alhamza ce can kuma wana za'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar a cikin suratul a'raf kinan da ta'un ne sai ai hattara wallahu ta'ala a'lam yan uwa musulmi mas'alar mu ta gaba sai mas'ala ta 124 a cikin as'ilatul qur'anil karim wa ajwibatuha na muhammad bin abubakar bin abdul qadir ar-razi malan yake cewa fa in qila idan aka ce alladhina qalu inna allaha faqirun wa nahnu aghniya aya ce farkon ta laqad sami'a allahu qawla alladhina qalu inna allaha faqirun wa nahnu aghniya allah yaji wato maganar waɗanda suka ce allah talaka ne su kuma su ne mawadata yahudawa kenan aya ta 181 a cikin suratul ali imran kanu fi zamanin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sun kasance zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qalu zalika sun fadi wannan lamma sami'u qawlahu ta'ala lokacin da suka ji fadar Allah subhanahu wataala man zal ladhi yuqridu Allah qardan hasana wa dhiba Allah Allah kikkawar ramci an gane ko a cikin suratu wato al-baqara aya ta 245 ko kuma ayoyi irin da irinta man zal ladhi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu وله اجر كريم a cikin suratul hadid wannan cikin suratul hadid tana yawa labari yazo musu tunda ita makkiya ce in mun ce makkiya ce sabani wanda suka ce madaniya ce in kuma madaniya ce dama a madaniya akwai yahudawa almuhimmu dai sun ji wannan aya ko ayoyin da ke kama da ita da suke nuna cewa a taimaka ma addinin Allah sai suka ce kenan Allah talaka ni fa kaifa qala ya akai Allah ce sanaktubu ma qalu zamu rubuta abin da suka faɗa wa qatluhumul anbiya an gane ko a qira'at hamza sayuktubu ma qalu wa qatluhumul anbiya kai wani ya ji wannan qira'a ce ba qira'a ce ingantatta ba za mu rubuta abin da suka faɗa da kuma kashe annabawan da suka yi Ali Imran aya ta 181 to wa naktubu qatlahumul anbiya kenan asirin magana ai wa naktubu qatlahumul anbiya za mu rubuta kashe annabawa da suka yi wa hum lam yaqtulu nabiyyan qat alhali ko su bus kashe wani annabi ba qulna malin yace lamma radu bi qatli asli alafihimul aslafihimul anbiya domin yadda suka yi da iyayensu sun kashe annabawa suna jin dadin wannan subhanallah an kashe annabawa an ji dadi mutane sun kashe annabawa yahuda wannan sun kashe annabawa da dama ya za'i shi tsoron kashe wani dan adam a duniya kenan kisan da suka yi ma falastina ba wani abin ban mamaki bane kuma ba su yin tsoron su kashe kowa a duniya sannan kuma suna kashe mutanen su ma waɗanda suke sun kashe annabawa kuma ko wanda bai bi annabawan ba wanda aka aqida su idan yace za'i adalci za su iya kashe shi wa mal yace to ka annahum basharu zalika kamar dai su da kansu da suka aikata fa udhifa ilaihim sai aka danganta shi zuwa gare su wa qad takarrara hadha al-ma'na fi al-qur'ani kathiran mal yace wannan ma'ana ta maimaitu cikin alqur'ani ma'ana a danganta abu zuwa ga yahudawa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam alhali ana nufin ba su ba iyayen su to amma wannan sai mun yi hattara idan ni ima ce wanda Allah ya yi musu to nan ba abin zargi bane shine zai zama to a an tunatar da su ni ima Allah ne domin Allah ya ce wa id najjaynakum min ali fir'auna mun tseratar da ku daga mutanen fir'auna alhali ku ba yahudawan da a wannan lokacin bane ma'ana tseratar da iyayen su tseratar da su ne ni'ima ce wanda Allah subhanahu wataala ya akan su dan da iyayen su ba su tsira ba fir'auna ya kashe su gaba ɗaya ai su da ba za a same su ba amma in mummunan aiki ne sai zama to a ana nufin sun yadda da abin suna ganin abu ne wanda ya dace ina fatan ana fahimta ta sannan kuma sai mun yi hattara a ƙarshen wannan aya cewa sai mun yi hattara waɗanda suke kirkiro aqida ta at-tanasukh cewa rayukan mutane suna tashi daga waɗansu mutane su kuma waɗansu zuwa ga cikin waɗansu mutane sai su kafa hujja da wannan aya su ce a to ai nan da anka ce sanaktu maqalu ma'ana rayukan kakakin nan su ne suka zo suka shigo cikin rayukan ƴaƴansu abinda waɗansu suke faɗa kenan to wannan aqida ce ta kafirci kowa yana da nashi rayuwa Allah ya halatta masa tashi rayuwa don haka ba wai an ce su yahudawan annabi sallallahu alaihi wasallam da anka ce wa idna jainakum ana nufin rayukan suna suka dawo cikin jikin jikokin su suka zauna wannan aqida ce ta kafirci aqida ce kuma tayi muni wal iyazu billah to ƴan uwa musulmi wannan aya akwai sauran bayanai kanta ba za mu samu gabatar da su ba saboda lokaci yayi muna halinsa insha Allahu ta'ala sai darasin mu insha Allahu ta'ala na gaba in Allah ya bamu iko wato darasi na 35 kenan in Allah ya so zamu zo mu tashi akan inda muka tsaya da izinin Allah subhanahu wa ta'ala abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi bamu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh